Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60-25 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da Lol FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Masu sauraron assalamu alaikum ga labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. Shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya ce waɗanda suka shirya juyin mulkin na kasar Turkiya a shekarar ta gabata kuma ba su yi nasara ba ya kira su da matsayin maciya amana kuma kamata ya ce an filla kanun su. Shugaba Erdogan ya yi wannan kalamin ne a wajen bikin tuna wannan rana tare da rada wata babban gadar da ke Istanbul suna wato gadar ƴan mazan jiha. Ya dai wannan gadar akan ta ne aka yi ta sa insa da masu goyon bayan juyin mulki da kuma masu kin hakan. Wanda kuma ya dalilin mutuwar mutane 250 waɗanda suka hada da sojoji da fararen hula. A cikin jawabin na shugaba Erdogan ya ci gaba da cewa kamata yi waɗanda suke da hannu cikin wannan yunkurin juyin mulki su zamanto an tsare su a gidan yari kwatankwacin irin na Amurka da suke da shi a Guantanamo Bay. Ya ce muddin majalisar dokokin kasar ta samar da dokan kisa ga waɗanda suka injiza mutane su aiwatar da wannan juyin mulkin to ba zai ɓata lokaci ba wajen samu dokar hannu. Ya ce waɗannan mutane ba su nuna tausayi ba lokacin wannan yunkuri domin ko sun nuna wa mutanen sabin diga waɗanda ba su da kowane irin makami wanda ya wuce tutar da ƙasar da ke hannunsu. Ministan harkokin wajen ƙasar Faransa ya bayyana damuwarsa na yadda dangantaka tsakanin Qatar da makwabtanta ke ƙarasa kurkucewa. Wannan sa ya yi kira ga dukkan ɓangarorin da su nemi hanyar da za su kawo ƙarshen wannan ƙiƙikakan. Jean-Yves Le Drian ya yi magana da manema labarai ne jim kaɗan bayan ya kammala tattaunawa da takwaransa na ƙasar ta Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani a Doha a jiya Asabar. Kasashen da suke wato sa'insa da Qatar kuwa sun hada da Saudi Arabia haɗaɗɗen daular Larabawa, Bahrain da Masar dukansu sun soki Qatar din ne da marawa ayyukan ta'addanci baya. Wannan ne yasa ma kasashen suka baiwa Qatar din sharuɗa har 13 ko bayan sun yanke hulɗan jakadanci da ita. Duk da yake kasar ta ce a shirye take ta sulhunta da ƙawayen nata amma kuma ta ce ko kusa ba za ta yadda ta fansar da ɗaucin ta ba. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka dake nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi fatali da batun da ke cewa wai tawagar yakin neman zaɓensa ya gana da wani lauyan ƙasar Rasha wanda har wannan tattaunawa da ake cewa an yi ya baiwa ƙasar ta Rasha haɗin kai domin ƙasar ta Rasha ta yi tasiri a zaɓen shugaban ƙasar wanda aka yi a shekarar ta gabata. Trump wanda yake hutun ƙarshen mako a wurin shakatawarsa da ke New Jersey a jiya Asabar ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa duk da bayanan da ke fitowa daga kafofin sadarwa game da wannan batu na Rasha ya ce bai hana kasuwa saka hannun jari tashi ba sai dai kuma wani wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci wannan taron da ake cewa tawagar kamfe ɗin ta yi ya bayyana cewa yana cikin waɗanda suka halarci wannan ganawar. Haka kuma ko a cikin satin da ta gabata sai da babban ɗan shugaba Trump ya ce ba shakka ya halarci wannan taron domin ko an yi masa alkawarin bashi wasu bayanai da ka iya zamewa wato Hillary Clinton abokin karawa da baban nasa cikas a zaben na shugaban kasa wanda aka yi a shekarar ta gabata. Ma'aikatar Amurka na buƙatar kotun koli ta soke hukuncin wani alkalin kotun tarayya wanda ya tsame kakannin mutanen da ke zaune a Amurka daga cikin jerin mutanen da dokar ta hana shigowa ta shugaba Donald Trump ta shafa. Ma'aikatar ta shari'a ta gabatar da buƙatar ce tun a daren Juma'a da ta gabata ranar Alhamis ɗin da ta wuce ne ma dai wani alkalin kotun gunduma na Honolulu mai suna Derek Watson ya kira da a rinka amfani da abin da ya kira hankali yayin da yake kara yake kare nau'ukan yan uwan mutanen da ke zaune a Amurka da ka iya shigowa daga kasashe shida waɗanda yawancin su na musulmi ne wato kasashen ko sun hada da Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria da Yemen. Watson ya umarci gwamnati da kata aiwatar dokan kan rukunin jinsi daban-daban na mutanen da ke zaune a nan Amurka. Watson ya kuma zartar da cewa duk wani dan gudun hijira da wata cibiyar ta tsugunan da ta yi alkawarin daukan dawainiyarsa a Amurka to a bashi dama domin shi ma ya shigo. Kasar Jamus ta tabbatar da cewa an daba wa wasu yan kasar ta biyu kahan lahira a wani harin da aka kai a wani hotel na wani gandun shakatawa da ke Masar.
Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa.
Nagari na kowa. Jama'a masu sauraro mu assalamu alaikum da fatan kuna hanzi lafiya. Mai martaba sarkin Katsina Alhaji Abdul Mumin Kabir Usmani ya yi kira ga gwamnatoci a dukkan matakai da suka wajaba su duba hanyoyin sake farfado da kolejojin horas da malamai saboda matsalar rashin kwararrun malamai da kuma illar hakan a ci gaban ilimi. Mai martaba sarkin na Katsina ya yi wannan kiran ne lokacin da ya kai wa gwamnatin jihar Katsina Aminu Bello Masari ziyara a gidan gwamnati.
Roko guda an fara gyaran ilimi tun daga primary har zuwa university. Abin da muke roko yanzu mun je ka fara taimaka ma malaman makaranta na primary. To shi ma akwai sauran aiki a ƙara biyo matsalolin su. Duk inda ba malami ko shi makaranta ce kuma komai kanta ta zama ta banza. Malaman nan suna buƙatar taimako ka fara to a koma a ƙara taimaka musu. Malami shine makaranta kuma abun bakin ciki abun asha sai aka waye gari an aka kashe teachers colleges suke koya wa malamin da zai koya ba ƴaƴan mu tun daga primary har university level sai aka ce an kashe wannan yoshi za a dauko alle abawa da bai iya koyawa ba da zai koya ma yaro san abin da sai koya ma mai sadalaji sai ka san hanyar da ake koyawa kamar ka dauki alle ka je ka koya ma wanda bai san komai ba.
Sarkin ya ce yayi magana da shugaba Muhammadu Buhari kuma ya ce za a maido da wannan makarantu.
Mun magana da General Buhari, Allah ya kara mashi lafiya. Yayi a tsawon zai maido teachers colleges kuma na gani an buga a jarida an ce za a maido teachers colleges to your excellency ka kara taimaka kowa wanda ya maido mu maido.
Shi kuwa gwamnatin jihar Katsina Alhaji Aminu Bello Masari da aka kawo wannan ziyara ya ce duk abinda za a gina idan ba akan ilimi bane to rushasshe ne.
Mun yi alƙawura babba a cikin su shine magana ilimi tunda mun san duk abinda za a gina in ba bisa ilimi bane rushasshe ne. Muka dawo cewa ilimin nan ma mu koma kan ilimin primary da secondary anan zan yi sharhi akan maganar da mai martaba sarki yayi naji dadin da yayi ta kullum ina ba sarakunan mu da shugabannin mu shawara cewa mu ba take zuwa mai shugabancin gwamnati wani abu ne na dan lokaci nan da wasu yan shekaru wani ne zai tsaya ne yana magana ba Aminu Bello Masari ba kuma jiya wani yayi ba Aminu Bello Masari ba mai martaba wannan tsayawa da kai ka kara dajiya akan ta domin ku ne kuka rage mana wanda za a ce ku bada alƙibla tunda ku duk lokacin da aka zagaro za a same ku anan kamar da kace dan siyasa can wurin zashi amma saboda kamarorin nan kada ya bata mai kamarar rai sai yayi
ya ce maganar malaman makaranta da haƙƙinsu dole sai an haɗa shi da halin da ƙananan hukumomi suke a ciki a jihar.
Maganar malaman makaranta da haƙƙinsu da ci gabansu baya yiwuwa sai an haɗa shi da halin da ƙananan hukumomi suke a gwamnatance mun gama shirye-shirye a watan Jula ɗin nan za mu yi babban taro na wanda ke da ruwa da tsaki akan batun maganar ƙananan hukumomi. Kai mata ba ina cikin bakin ciki cikin sanar da kai da al'ummar jihar nan duk kokarin da muka yi da manyan mutane da ƴan siyasa da jami'an gwamnati suna ta kokarin sai sun lalata kokarin da nake nema a yi akan gyara ƙananan hukumomi da ma'aikata waɗanda ake neman a gyarawa aikin su da su ake haɗa kai ana nakarkasa abin da aka yi
wannan na Katsina Alhaji Aminu Bello Masari ya ce abin da yafi ci mashi to a ƙwarya shine yadda wasu shirye-shirye wasu jami'ai suke yi masu bita da kulli wanda yake cewa wannan abu yana kawo ci baya sosai
batun magana malamai da ka kawo yanzu mun gama tsare-tsare za a dauki malamai 1,900 wanda mafi yawan su na primary schools mun ce ai mazu jarabawa sai mun tsara ta kadin nan suna nan wani ya zo da NCE da komai national amma wallahi bai iya rubuta maka daga gari kaza nake zuwa gari kaza amma ya je nake gindin wani dan siyasa ko gindin babban mutum cewa ai shi yana tafi duwan ki dauka shi ai wannan babban matsala da muke wawan kenan da za mu hita san rai a gyaran nan da ake yi bari dan tona kai na asiri ni kai na gidan mu akwai wanda ya ce min na local government na tabbata ya sa mutane a ci akwai dana ya yi ES ya fi shekara 6 shi ma sa shi rashin mutane din sa aka cire sai da take gidan mu an gwara mai ce to ka sa an cirewa ne to ga wani can an bito ta hanya mai da su so wato ni na mamakin shi al'amarin nan mun ce saboda Allah ake so a yi shi to wai dan gwamnati yana so saboda Allah kai ma sun ji saboda Allah zaka ko in bai ma sun ji bai aikin shi ba sai shafi na gwamnati in kin nina bai aikin shi ba zai shafi na gwamnati ballanta na sanin makarrabai a matakai iri-iri babu wani abin da ya kamata wannan matsalar ta malaman makaranta shi yasa ainihin gwamnatin mulkin soja ta kafa UBEC to ne ce babban matsalar da ke fama da ita ana son malamai na gari wanda bai iya ba zai iya koyarwa rumatar duk irin su ne aka cusa a cikin primary education kuma ba Aminu Bello Masari ya faɗi ba kafin mu zo nan kungiyar UNICEF da su da wasu consultant har da ƴan Katsina a cikin consultant su suka yi tabe a jihohin Arewa maso yamma suka dauki jigawa da Katsina da Sokoto da Zamfara inda suka yi wa a nan Katsina sun yi wa malamin aji hudu jarabawa sun ba shi jarabawa dan aji hudu shi a matsayin shi na malami ga jarabawa ta dan aji hudu bai ci ba wannan report akwai shi to ya zai kaba wannan yana koyarwa kila ma an ka kashe makarantar shi ka koya mashi ya kai matsayin da bai iya koya so bai jaro babban matsalar da muke fama da shi ke kare mu kullun so muke yi kai abubuwa sun tafi yadda muke so ba zan yi ba
Saudi Hassan dai shine shugaban kungiyar malamai ta jihar Katsina ya ce hanyoyin da za a bi na inganta koyo da koyarwa sune kamar haka
a nan gurin hanyoyin da za a bi sune na inganta koda koyo din nan shine malaman nan akwai aljidi su dadi duk wasu hakoki nasu wanda suka shahi wannan haƙi ne nashi na ma'aikati na malaman makaranta kaman promotion kaman ainihin shi kanshi albashin kaman da ake bi akan lokaci da sauran ainihin ƙarin girma na shekara-shekara wanda ake ce ma yalan increment da sauran waɗansu abubuwa wanda za a bijiro da su wanda zai ainihin sa ma malaman makaranta karsashi na ganin cewa lallai an mai da shi cewa malamin ne kuma mai bada tarbiyyar ne mai kuma da koyo da koyarwa ne so muna kira ga gwamnatoci da su ainihin zabra wajen irin waɗannan abubuwan wanda zai bada ainihin malami kar sannan abubuwan da ake koyo da koyarwa ma'ana suna ainihin yin kokari su ga cewar sun kawo waɗansu abubuwa da zai taimaka maka koyarwa to haka kuma su ma gwamnatocin suna bakin kokarin su ga cewa suna ayin abubuwan da za su yi domin su ga cewa ya ƙara inganta ainihin koyarwa
Sarjim Sanfuntuwa sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya
baya ga rashin kwararrun malamai wani batu da masana suke dora laifin koma bayan ilimi a Najeriya shine rashin amfani da harshen uwa wajen koyarwa yara musamman a shekarun farko mataki da wasu kungiyoyi da ke kula da harkar ilimi kamar Rana da ke aiki a wasu jihohi da suke arewa maso yammacin Najeriya suke kokarin yin gyara a kai wani malamin lissafi a makarantar sakandaren gwamnati ta Doka a Kaduna Ibrahim Mustafa ya ce rashin amfani da harshen uwa da kuma ɗari-ɗari da ake wa darasin suna daga cikin wasu dalilai da suke sa ɗalibai suke faduwa warwas a jarrabawar kammala makaranta daga nan ya ba da shawara kan yadda ɗalibai za su shawo kan fargabar da suke wa lissafi a hira da yadda wakilin sashen Hausa Iliya Kure
abubuwa suna nan da yawa amma dai na farko dai shine in yara ba su samu tushe na lissafi ba tun daga makarantarsu na primary zuwa GS class ba kan samu wannan da kuma wani abin da mai kira ma phobia da ake tusa ma yara ce kai lissafi ayo kai wallahi lissafi akwai wahala alhalin lissafi kan shi tun daga gida ka fara koyon lissafi tun kana karami a ce ka kawo wancan ka hada da wannan ko ka ninka wancan abun to amma da yake ba da yaranka ake koyar da shi ba turanci ma ya ƙara sa mutane wasu ba su yi karatu ba amma da yaran su za a koyar da mutane sun ji dadin yi lissafi sosai ya kamata malaman da suke koyarwa a ce suna da tushen koyar ta malinta kuma su gane irin yaran da suke koyarwa yaya suke tunda shi wannan darasin na lissafi ba wani abu bane mai wuya illa ko ka hada ko ka raba ko ka cire ko kuma a baka wani fanni da yake akwai wasu yaruka a ciki dole ne yaro a ce tun yana karami yana dan koya mai wannan foundation din har ya gama isan yanda lissafi yake ba wani abu bane mai wuya haka lissafi na da muhimmanci sosai dan ko shi in dai ban manta ba ko na abin da muke kira password number lokacin muna wani project da aka fara mana shi malamin da yace shida da kake gani number shida wannan password number ne sai kowa ya tsaya ya zuru me ko kuma shida karamin number sai yace ko shi ubangiji da ya fara halittar sama da ƙasa ya yi shi ne a kwana shida sai kowa ya bude kunni abun ya fara jawo hankalin mu gane cewa falsafi ma ya dade fa na yi so kuma gwamnati ya kamata gaskiya za su dauki malamai su ringa duba cancanta irin malaman da suke abin ba wai dan ka karanta fannin ko physics ko chemistry dan ba malamin lissafi sai a dauko ka ce kana iya karantar da lissafi to akan samu wannan kuskuren sosai ko a dauko wani malami daga wani department a ce zo ya karantar alal dan da ya iya karatu da komai wani zai je da kai na baya ran notes ba zai tusa wannan abin da ya koya ba a ciki so an ka samu matsala sosai a wannan wajen aji bayan da za a ce kowane yaro yana da karfin hankali da zai dauki wasu abubuwa muka samu masu karfin hankali wanda ka koya mai abu so daya ya riga ya iya wani sai nana ta mai so biyu wani kuma sai ringa nana ta mai amma duka da haka za a tafi da su a hankali so in yaro ya samu foundation na lissafi ya taho in Allah ya da har ya gama makarantar shi ba zai samu matsala ba kuma gwamnati suna kokari suna duba malamai yanda suke turowa daga ministry malami ya shiga ji yayi abin da yake so akwai ni attendance yake yi wani topic yake koyar ina yi tsaya duk wannan abubuwan na taimakawa to Allah ya da za a samu cigaba nan wannan wajen masu tsara manhaja na ilimi to a yanzu dai ko ba dadi da an faro wannan manhajan sai a ajiye a ce bai dace da mu sai a kikiro wani ilimi ya samu tangarda sosai da mana 6.5 aka da 634 system wannan tsarin ma yana da kyau daga baya kuma aka canza aka koma basic in ba gama wannan ba a gane mu ya meye aka mai wani achievement aka samu sai a bullo da wani shi ma yana kawo cikas ga ilimi gaskiya ya kamata gwamnati su zauna a yi planning tsari mai tsawon lokaci wanda za a gani me ake so a cimma to in gwamnati tana haka to za a samu mafita gaskiya
sansanonin yan gudun hijira sun zame muhalli da yara suke ci gaba da neman ilimi duk da tashin hankali da suka fuskanta na raba su da muhallansu wata daga cikin malamai da suke koyarwa a irin waɗannan makarantu na wucin gadi da ake budewa a sansanonin yan gudun hijira ta gaya mana lokacin da muke ziyarar aiki a jihar Yobe cewa da farko yara suna gudunta da zarar ta shigo aji tace matsalar tana da nasaba da abin da aka ga yaran cewa dalilin da yasa aka raba su da muhallansu an gaya musu cewa Boko Haram ta kai musu hari ne saboda suna zuwa makaranta saboda haka a take kai su makaranta watakila nan ma su fuskanci irin wannan matsala duk da haka wasu da suka dan girma a cikin daliban sun dage wajen ci gaba da neman ilimi a waɗannan sansanoni kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da Lawal Sani Kona ya hada mana
akwai kwararan alamu da ke nuna ba yara ɗan shekarun firamare ne kadai ke amfana daga shirin samar da ilimi ga matasa da ke zaune a sansanin gudun hijira da ke unguwar Fanfumari a garin Dama Turba har ma da yara in azuzuwan farkon makarantar sakandare
suna na karamaru meye da meye ka koya a zuwan ka wannan gaskiya zuwa na wannan makarantar na taimako na zama da fari bana jin turanci yanzu na jin turanci daya kuma na koya abubuwa zan iya rubutu zan iya karanta wayan sabubuwa wanda ba su fi karfi na ba
da ina ne kake kana makaranta ne da kafin wannan rikicin ya taso da ku
ina makaranta a Toro
a aji nawa da kake
ina primary 2
amma yanzu bari ma yan tambayoyi da turanci alal misali what's your name
ya sunarka My name is Karam Madu.
Sunana Karam Madu.
What is the name of your village?
Menene sunar ƙauyenka?
Name of the village na Turo.
Sunar ƙauyenmu Turo.
What's your name?
My name is Hajara Muhammad.
Yaya sunanki?
What are some of the things?
Sunana Hajara Muhammad.
English.
Waɗanne darussa kuke koyo a nan?
Living stars.
Turanci, lissafi, computer, kimiyya.
Okay, kafin ki zo nan, kuna zama a ina ne da?
A Anje tasha.
Aji nawa kike da a can?
Ina a primary 5.
Me kike ga bambancin makarantar Amtasha da kuma nan?
Sosai.
Kamar me, kamar a me da ni? Yanayin malamai ne ko kuma yadda ake koyar da ku kuma kayan koyarwa?
Yanayin malamai. Amina Idrisa.
Me kike son ki zama in kika gama wannan makarantar?
Ina so in zama malama.
Wani lesson kika fi so cikin abubuwa da ake koya?
Ina son ma sosai.
Wani shawara yake da shi ga ƴan uwanki ƴan mata wanda ba su samu zuwa makaranta ba?
Eh, muna musu shawara ne akan zaman da suke ba amfani su zo su na yin makaranta don zai wataran zai taimake su kuma zai taimaki iyayensu.
Kamar yadda kuka ji, waɗannan yara sun zo ne daga ƙauyuka daban-daban sakamakon rikicin Boko Haram. A sansanin, akasarin malamansu sojoji ne. Na kuma nemi ji daga bakinsu kan yadda yaran ke fafatukar shawo kan darussa da ake koya musu.
Bright Akime, last Kofar Bright Akime.
Wani Kofar Bright Akime? A lokacin da suka zo nan, mun gano cewar ba su iya rubutu ba ko Turanci. Amma yanzu, galibinsu suna iya magana a harshen Ingilishi. Da kuma rubutu, yadda za su iya fahimtar juna sarai-sarai. In ka musu magana, sukan fahimce ka. Da farko galibin su ke ƙaunar koyo, kana akwai 'yan tsiraru. Amma bayan bayanai da ƙungiyar UNICEF ta yi, waɗannan ma sun fara nuna ƙaunar abin da suke yi. Shekara da ta gabata suka rubuta jarrabawar kammala karatun firamare. Galibinsu sun sami gurbin karatu a makarantun sakandaren gwamnatin tarayya cikin ƙasar nan. Muna niyyar sake yin hakan a wannan shekarar. Akwai alamun waɗannan yara za su samu riba biyu bakin ɗaya, inda za su amfana daga wurin karatun addini da ake koya musu a wannan sansani da kuma na zamani. Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Damaturu.
Batun ilimin ɗiyamace yana daga cikin dalilan da suka sa aka kirkiro da wannan shiri na nagari na kowa. Bara mun kawo muku hira da Maryamatu Muhammad da shugabar makarantar sakandaren Zannin Gwandu Malama Hawwa Abubakar kan hali da ilimin ɗiyamace yake ciki a yankin. Saboda muhimmancin bayanan da ta yi, muka ga ya dace mu sake gabatar da
abinda zan cewa gaskiya idan an kadiba ta fanne ilimi na ƴaƴa mata, ilimin boko, gaskiya akwai ci baya ƙwarai ƙauyuka nan dai cikin birane da sauki ƙwarai ƙwarai, amma ƙauyuka gaskiya hayyau akwai matsaloli. Saboda duk lokacin da nake zagaye na makarantun ne, to idan nake ƙauyuka na kan te primary school din su, in shiga azuzuwa in ga yawan mata, in ga yawan maza, sai in ga yawan iya mata cikin makarantun ne ba su da yawa. Kuma na kan tai gidan hakimi mu zauna a yi mitin, a yi magana na cewa mi yasa azuzuwa in ka tai kana samun mata ba su da yawa cikin azuzuwa, amma akwai maza su adda yawa ciki. To saboda haka in an ka diba ko ta asibitotin mu ki diba bukatotin da a gare mu na mata, kai ka san akwai karancin ilimi na ɗaya mata. Alal misali na ce wani gari aiki wata asibiti ne, isko ga mata ciki asibiti sun te au, malama asibiti ba ta nan, suna nan suna jira. Ni shigo cikin gari ni te gidan hakimi, ni ce hakimi shi tara min mata nan da nan, an ka same shi da yashi da an ka tara min mata. Ni ce musu da yanzu ku ga mata ta asibiti an baro su, missa suka zo na wurin nan ba a musu kunya, suka ce malama abba ta tafi ba. Ne ce daga ina jika, suka ce da wani gari aka dauko ta, da Gwandu aka dauko ta, ta taho nan wannan kauye ta ba su magani ta an malama asibiti. Ne ce to kun ga yanzu abinda naka ba, yanzu makarantar ku ta yara can primary school dukku mace nawa a cikin aji? Suka ce diyan mana can gona, wasu na ta suna da hakin gobe, wasu na ta suna mi. Ne ce to mi yasa sun ka samu ga matsala kun gani inda yanzu cikin garin gana ku iyan ku ba ku bar su daji da yowa haki yowa hakin gobe da midami ba da wala kan ci gara annan kun mata sun taru suna jiran malama sai ta hito da wani gari ta taho ta yi musu allura ta yi mata masu cikakka nace da ba ku samu ga matsala ba an ka zauna da ni da su nace to yanzu ku mi ashar da kun kan yake makan ku don ku ita wanka kangi sannan kuma kun ka diba duk makarantun nan gana ku malamai makaranta ku dan tiba malama ku guda mace maza na guda uku da akwai malama mace cikin makaranta gada ko rikon tarbiyyar yara uwa ita ta san tarbiyya kuma yara za su fita hijjin kai ga kananan yara sun ka doki alƙalin cewa gaskiya su sun ga matsala sun ga bambancin rashin sadiya mata boko ni fada musu kace lalle sun gano don haka in Allah ya so daga yanzu su duk inda za a kai sai su ta wanga kangin walakanci sannan su kace duk malamin da anka kawo musu bai son zama ga gari saboda mi nace ai ku kuka bada makanku don inda ku tsaya kun sana ku yan garin ku su ad ma'aikatan ku su a cikin garin ku da ba su gurin ku sun kace tabbata haka nan don haka diya mata gaskiya ana da bukatar su tsaya hadde ta fannin koyarwa ta fanni na asibiti gaskiya in mun ka samu uwaye yara sun ka gane wallahi za a ji sauki mai yawa kuma za a ji dadi kware da gaske saboda muna da karancin likitoci mata muna da karancin malaman jinya mata sannan muna da karancin malamai ko haka jami'a matsalolin gada aka samu jami'a da muna da malamai mata waɗanda za su san kimar son ci gaban diya mata da ba aka da muna diyan ba saboda wani lokaci zaki ga bacce tana hulɗa da namiji saboda suna a gaba amma ya sa mata can gaba duk wanda an kai ko an so ba ta bukatar shawa na diya mace yar wata ba mata matsala amma dole a samu hulɗa tsakanin mazan amma yan mata sun ka shiga da yawa duk matsalolin ga duk da aka samu na makarantar ne duk zai mana sauki insha Allah
to wace irin shawara zaki ba su gwamnati domin ta shigo ciki ki san ku dole sai da hannun gwamnati sannan abubuwa su ci gaba domin samun ya mata su samu karfin zuwa makaranta
to ni gaskiya shawara da zan ba gwamnati a tara malamai a tara hakimai a tara limammai kowane gari a zauna a yi matsaya a tabbatar da sanin kowane gari tabbas koyukan gana mu duk da a gare mu a kowane mai gari shi tara hakimai ne da malamai na gari a tabbatar da sanin an wawanka abu matsaya don wallahi in an ka balaka ta ƙara ci gaba to zuwa gaba ba a san a matsalar da za ta haso don haka an kai haka nan an ka tara malamai an ka yi training din su an ka yi meeting an ka tantance matsala kowa ya amince sannan su kuma uwayen yara an ka zauna da su kowa ya amince zai sa abin ɗanai to in Allah ya so ana samun sauki in an kai haka nan kuma mun taba gwada haka nan gaskiya da dadewa kuma an ka samu nasara don nan bana mantuwa nan ke district akwai lokacin da aka tara hakimai da malamai na Sokoto ke Zamfara nan an ka taho an kai lecture digga an kai fadakarwa nan a Benga Polytechnic lokacin da ana so a samu hikima ni an ka sani nayi presenting wannan FIFA dit ni na to nayi jawabi an ka tara mini hakimai da dattijawa da limammai da malamai na hito nayi musu bita na yi musu karantarwa na yi musu komi nan wurin nan takaddar da ni buga ta wadda ya kamata duk nayi bayanin muhimmancin ilimin ƴaƴa mata da na Allah da na boko duka nan wurin nan wallahi ban sai akan wanda ya tashi yace mini shi a kaina akan yadda sun ka ga wai ga ni karamar yarinya an to an tara uwayena da kakan da dattijawa na taho na faɗa musu abin da ba su sani ba gaskiya abin ya ba su sha'awa kuma su sun yi alƙawari da sun koma gida gaskiya za su sa ɗiyar su makaranta kuma in Allah ya so wanga abu ya burge su
to da shike su hakimai uwayen ƙasa kika yi
magana kware lokacin ba su an ka tara an kai musu wannan faɗakarwa
ne irin kira zaki wa su uwaye mata su matan karan kansu masu kwansu ya matan suke hana su zuwa makarantar boko domin su kai su je su yi musu tallace
su uwaye mata ya kamata su ma a rinka wayan musu da kansu ta TV da radio a tawon musu bayanai kuma yanzu zan yi kira ga uwaye mata su sani wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya ce mana mu bi ilimi wallahi ilimin gari aka cewa wai boko ba boko aka nuhi ba ilimin boko in dai ka yi shi don Allah don ka taimaki al'umma wallahi ba boko na ka kai ba kowa ko na son ya zamo ya taimaki al'umma kamar yadda annabi ya ce khairukum man yanfa'un nas mahi alkhairin ku wanda mutane ka amfana da shi to wa abbai son ya zamo mahi alkhairin al'umma a amfana da shi don haka mahi alkhairi gare ki in kina son ki cigaba yake da cigaba lahira ki ji dadi ki yi kokari kake ba yake jahila
amma saro da wannan rahoton Allah ya kawo karshen shirin nagari na kowa a wannan mako sai kuma makon gaba da ikon Allah zamu sake dawowa da wani sabon shiri kamar na madadin dukkan wakilanmu da kuka ji da kuma Cibahiro Diodo ne wanda ya daidaita sautin shirin anan ni sahabo Imam Ali zan dakata in sallama da ku sai makon gobe
yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.